نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باهكم والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركم دو أن مريتين الله دي شاشدا قوات رمضان أشيكرا تدوه دي دري حدود 40 شدا هجرا من زعن الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوا مدينة وانده دي شاشدا قوات أفوا أشيكرا تدوه بيودا 20 بير ميلادية دقى وان مسلا تيمي البركة أنا عثمان ابن عفان وانده كي انوارو سيتو أجتم برنن أبوجا. Kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. Dan Allah malam ina tambaya. Malam mutun ne sabon aure. Mun dan yi wasanni kafin na fita. Ran nan sai ta ce mun wai ta jilema a jikinta. Malam ya matsayin azuminta. Ina ma fatan alkhairi a sharuwa lafiya. To wasa tsakanin ma'aurata ko sabon aure ko tsohon aure da azumi ba haramun bane illa iyaka mutun yayi taka tsantsan ya danganta da sha'awarka. Akwai mutumin da yake da sha'awa a kusa kusa yanzu nan wani abu na iya fita daga jikinsa, to irin wannan sai a kiyaye. Akwai wanda kuma in sha'awarsa ta motsa masa baya iya mallakar kansa kila har sai ya kai ga jima'i da mace, to wannan shi ma sai ya kiyaye. Nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan sumbanci iyalansa yana azumi, yakan rungumi jikinsu yana azumi, sai ta ce wa kana amlakakum li'irbihi, amma annabi ya fi ku mallakar sha'awar kansa. Mana kaga kenan yin ba laifi bane sai dai ayi taka tsantsan. Sannan duk wani abu da ya fita daga jikin mai azumi, mani ko mazi, in dai ba shi ya jawo shi ba, in dai kai ba jima'i yayi ba, to wannan baya kare azumi. Sai dai malamai sun ce a nisance shi, amma ko mani ne ya fita daga jikin mai azumi sakamakon wasa da iyali ko mazi, to wannan bai karya masa azumi ba, matukar ba saduwar aure suka yi ba. Amma in saduwar aure aka yi, to wannan ko mazi bai fita ba ko mani bai fita ba, azumi ya kare. Ina fata an fahimta. Amma dai lalle ya kamata a rinka kiyayewa. Shi yasa wannan auren na gab da azumi da ake ta yi, duk da al'adar Afirka ce gaba daya, tun daga Afirka ta gabas har Afirka ta yamma, za ku samu duk akwai irin wannan al'adar. In azumi ya kusa sai ayi ta aure. Manzon Allah sallama baya aure a irin wannan lokacin, ba wai cewa muka yi haramun bane, amma dan gudun irin waɗannan abubuwa. Ko jiya naga ɗaya daga cikin malamai na wannan garin yana amsa wata fatawa, wai mutum ne ya auri mace kuma sai yace ba zai sadu da ita da azumi ba har sai bayan sallah, yanzu kuma ana ta rigima. To maganin kar ayi ka asoma. Annabi sallallahu alaihi wasallama a watan Shawwal yake aure, watan karaman sallah kenan. In zai aurar anan yake sa auren ƴaƴansa, in shi zai aura anan yake aura. To kaga ko watan Shawwal akalla wata 11 kafin a kewayo na Ramadan, ai kaga dai mutum sha'awar ta kila mai ya fita daga kan kaza. To amma a ce ana igo ba za a dau azumi an kawo amarya, to wannan ai time bomb aka dana, sai dai Allah ya kiyaye. Mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam. Yace tambaya ina hukuncin yin wanka da ganyen magarya ta zargade da makamancin haka dan kariya sihiri, halal ne amma ba wai nassi bane na shari'a yace ayi ko aya ko hadisi, a'a tajruba ce, gwaji ne na malamai. Kun san mafi yawancin magunguna gwaji ne yasa aka gano su. Magungunan da shari'a ta ce kaza magani ne ba su da yawa idan an hada da wanda shari'a bata faɗa ba, to amma gwaji yakan sa a gano magunguna. Shi kansa magani da Hausa asali daga ayi mu gani, daga nan ne sai zamo kuma ake cewa magani. To da haka malamai sun ce babu laifi yin amfani da wannan ganyen magarya ko tagargade ko dukkanin abin da aka gwada aka tabbatar da yana magani, matukar baya cikin abubuwan da Allah ya haramta. Ka'ida shi ne duk wani abu da Allah ya haramta to babu magani a cikin sa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai sanya warakar ku cikin abin da ya haramta muku ba. Yazo wani yazo yace mana a giya akwai magani, ƙarya ne, babu magani a giya. Ko yazo yace mana a wuyuwi akwai magani, babu magani a wuyuwi. In dai da zummar asha ne to babu magani a ciki, kamar ita kanta giya. An gane ko? Da haka duk abin da yake haram ne babu magani a cikin sa. Ko ne yazo yace maka naman alade yana maganin kaza, babu magani a cikin naman alade. Duk wani abu da Allah ya haramta to bai sa waraka a cikin sa ba. To wannan shi ne tambayar sa ta biyu. Yace ina hukuncin karatun sallar qiyamul layli a asirce idan an yi sallar tayi, amma abinda sunna ta koyar shine formula ce dinna filfilin rana karatun sa a boye ake, dinna filfilin dare karatun sa a bayyane ake. Amma da mutum zai canja na filfilin rana sai yayi karatun a bayyane, na filfilin dare sai yayi karatun a boye, bai laifi ba. An gane ko? Amma asali shine duk wata nafila da zaka yi ta da rana karatun ta a asirce ake, duk wata nafila da zaka yi ta da daddare karatun ta a bayyane ake. Allah ya sa mu dace. A jiya idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 153, wato faɗin Allah madaukakin sarki, ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salah wa inna Allaha ma'as sabirin. To da haka wannan ayar har ila yau dai daga kanta za mu sake tashi a yau mu maimaita karatu daga kanta. Me Allah ya ce?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ista'inu ku nemi taimako a wajen Ubangiji cikin duk abin da kuka sa gaba. In kuna so Allah ya taimaka muku to ba ga hanyar da za ku bi. Taimako, neman taimako iri biyu ne. Akwai neman taimakon da ɗan adam ke iya yi, ba laifi bane in ka nema a wajensa. An gane ko? Akwai kuma neman taimako cikin abin da babu mai iya yi sai Allah, to wannan haramun ne ka neme shi a wajen wani Allah. Shine abin da kullum muke nanatawa a cikin sallah idan muna karatun Fatiha aƙalla sau 17 kullum a rana. Ko da baka yi nafila ba, ka maimaita wannan kalmar sau 17 in dai ka yi sallolin farilla cikakku. Shine kalmar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kai kadai muke neman taimako a wajenka ya Allah, abin nufi cikin abin da ba wanda zai iya taimaka mana sai kai, to ba ma neman wannan taimako a wajen kowa sai a wajenka. Wa iyyaka na'budu kuma kai kadai muke bautawa. Shine manzo Allah yace da Abdullahi dan Abbas tun yana yaro karami, ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah. Mana wannan abu ne wanda ake so mutum tun bai balaga ba ya san shi, ya zauna a zuciyarsa a matsayin aqida. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Abdullahi dan Abbas, kai yaro zo zan koya maka waɗansu kalmomi ka kula da su. Ihfazillaha, ka kiyaye dokokin Allah. Ya hafaska, sai Allah ya baka kariya. Mana gwargwadon yadda kake bin Allah, gwargwadon yadda Allah yake baka kariya da tsaro, gwargwadon yadda kai nisa da Allah, gwargwadon yadda Allah yake rabuwa da kai, kuma me yaje ya same ka? Idza sa'alta ihfazillaha tajidhu tujahak, ka kiyaye dokokin Allah, zaka samu Allah kullun yana tare da kai da taimakonsa da karfafawan gwiwarsa a gare ka. Idza sa'alta, in zaka yi roko cikin abin da ba me iya yi sai Allah, fas'alillaha, ka roki Allah shi kadai. To anan inda akwai wani wanda ake roƙo tare da Allah, manzo Allah ba zai koye ba zai gaya mana. Amma tunda yake idza sa'alta fas'alillaha, in za ka roƙa, abin nufi abin da ba a roƙon kowa sai Allah, fas'alillaha shi kadai Allah za ka roƙa. Wa idza ista'anta, in za ka nemi taimako cikin abin da ba a neman taimakon kowa a cikinsa sai a wajen Allah, to ka nema a wajen Allah shi kadai kaka nema a wajen kowa fasta'in billah to wannan shine abinda wannan aya take da danana ta mana ya ayyuhallazina amanu sta'inu ya ku wadanda suka ne suka yi imani ku nemi taimako ana nufin a wajen Allah cikin abinda Allah kadai ke iya yi to amma bis sabari ta hanyar hakuri wassala da kuma kula da sallah bayani ya gabata ajiya game da hakuri da kuma magana akan sallah inna allaha lalle kusani allah ma as-sabirin yana tare da masu hakuri cewa allah yana tare da masu hakuri malamai suka ce wannan shi ake kira da al-ma'iyyal khassa tarayya ke bantacciyar tarayya asali allah yana tare da kowa ba inda kake face allah yana tare da kai da ilimin sa da ikon sa ba abinda zakai bai sani ba kuma baka isa ka gagare shi ba duk abinda yaso ya same ka a duk inda kake abin zai same ka ina fata an gane shi yasa yace alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa bil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabbihu wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu thumma yunabbihum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna allaha bi kulli shay'in 'alim ubangiji yace alam tara baka sani bane anna allaha cewa allah ya'lamu ma fis samawati wa bil ardi ya san duk abin da ke faruwa a sama da kasa in baka sani baka sani in ka sani ka kara sani ma yakunu min najwa thalathatin ba inda mutum biyu uku zasu kebance suna tattaunawa a boye illa huwa rabihum face allah ne na hudun su ya san me suke tattaunawa duk abin da suke yana ji yana sani wala khamsatin haka ba inda mutum biyar zasu ware suna ganawa illa huwa sadisuhum face allah ne na shidan su duk abin da suke ya sani sai ce wala adna min zalika ko kasa ma da haka ko bi ne Allah ne na uku ko dari ne Allah ne na 101 ko miliyan ne Allah ne na miliyan da daya ma'ana duk inda mutane suka kebe suna wani abu Allah yana tare da su da sanin sa da ilimin sa an gane ko ubangiji madaukakin sarki yace thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama sanan duk abin da suka tattauna din a ranar lahira Allah sai ya gaya musu rana kaza ga watan kaza kun yi mitin a waje kaza ku kaza ga abin da kuka tattauna inna alkhairi ne ga lada inna zunubi ne ga alhaki sai yace inna allaha bi kulli shay'in alim allah masani ne da komai da yace wala adna min zalika wala akthar sai yace illa huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda kuke ina tare da ku to wannan ita ce almadiyal amma tarayya gamammiya allah yana tare da kowa da ikon sa da sanin sa ba da zatin sa ba da ikon sa da sanin sa ba da zatin sa ba kafiri ne Allah yana tare da shi ba maguje ne Allah yana tare da shi musulmi ne Allah yana tare da shi a masallaci ne yana tare da kai a ko ina amma da ilimi da iko ba da zati ba domin idan mun ce Allah yana tare da mu da zati to ya nuna Allah ba daya bane a ce Allah yana nan masallacin Uthman bin Affan Banex Plaza yana masallacin binnan An-Nur yana masallacin Area 11 yana to ai ya zama ba daya bake ne ina qul huwallahu ahad to amma da aka ce yana tare da mu ana nufin da zatin da ilimin sa da ikon sa saboda ita kanta ayar da tayi magana akan haka din topic din ayar magana ilimi ne alam tara anna allaha ya'lamu kaga maganar ilimi ake a ƙarshe inna allaha bi kulli shay'in alim magana ilimi ake ma'iya ce ilmiya Allah yana tare da mu da ilimi Allah yana tare da mu da iko inna allaha ala kulli shay'in qadir wannan shine yadda zaka hada ayoyin wannan ayoyin suna magana da Allah yana tare da mu a ko ina da ilimi wasu kuma ayoyin suna magana akan Allah daya ne babu cinkaro tsakanin ayoyin amma matukar kace Allah yana tare da kowa da zaki to ka ƙaryata ayoyin da suka ce Allah daya ne dan ba zai taba yiwuwa ba a ce Allah yana nan da zatin sa kuma yana An-Nur da zatin sa yana Area 11 da zatin sa kuma kace daya ne ba zai yiwu ba wannan kayi gwari ta lissafi irin yadda kiristoci suke su ce Allah uku kuma Allah daya zai uku ta zama daya ai ba zai yiwu ba ina wata amfani wannan to sannan ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana daman wa ilahukum ilahun wahid ubangijin ku daya ne qul huwallahu ahad illahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to wannan kenan to amma inda Allah yake da zatin sa yana saman sammai bakwai akan al'arshin sa wannan kan babu cin karo tsakanin wannan ubangiji madaukakin sarki yace yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi daga sama nake tsaro al'amura in turo su kasa thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun sannan sakamakon kuma zai hauye koma izuwa gare ni cikin wuni guda wanda wannan wunin da zamu bude muku shi alisafi irin naku na duniya ya kai shekara 1000 mana inda yanzu kai ne za a ce kaje sama sai kai shekara 1000 baka je ba amma yanzu Allah ya turo wani mala'ika a wuni daya ya gama abin da zai ya koma ta'rujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana mala'iku da mala'ika jibrilu suna hawa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala sama a cikin wuni daya wanda wannan wuni in alisafin ku ne na duniya ya kai shekara 1050 shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai je Isra'i da Mi'raji wajen waye tafi Allah sai ya tafi ina sama domin Allah yana sama da zatinsa amma yana ko ina da ilimin sa yana ko ina da ikon sa an tambayi Imam Malik aina Allah sai yace Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan Allah yana sama amma ilimin sa yana ko ina la yakhlu minhu makan ba inda babu ilimin Allah to haka nan a hadisin Muawiya ibn Hakim Sulami manzo Allah ya tambayi wata baiwa aina Allah tace fis sama ina Allah yake tace yana sama sai manzo Allah ya kalli ubangidanta sai yace itiqha fa innaha mu'mina yanta ta mu'mina ce ma'ana yadda Allah yana sama imani ne to in yadda Allah yana sama da zatin sa imani ne rashin yaddan kuma sai ya zama me kafirci kafirci to da kade ubangiji yana tare da mu a ko ina da ilimin sa da ikon sa amma yana sama da zatin sa subhanahu wataala to wannan magiya amma kenan Allah yana tare da kowa amma idan kace Allah yana tare da kowa da zati to kai kanka ka san kai barna domin akwai wajen da ba Allah ba kai kanka in an ganka a wajen barna ce idan kace Allah yana ko ina kuma da zati a cikin ko inan nan akwai ban daki a cikin ko inan nan akwai bola a cikin ko inan nan akwai gidan giya akwai gidan matan banza kun iyazu billahi yanzu kai a ganka a wajen ma a ce an ganka a cikin ko inan nan akwai ban daki masai to yanzu ban daki ijunan mu dare da mun san duka muna shiga amma yanzu ka zo ka ce na ga shugaban kasa a ni ba za a ji a baki na ba na ga sarki a kuma yana shiga fa to ballanta na ubangijin talikai da haka wannan fassarar ta cewa Allah yana ko ina da zati ita ce ta haifar mana da yau aka samu masu cewa su alloli ne domin ita ce shimfidar farko ta wannan aqidar sai ka yadda Allah yana ko ina da zati sannan sai a ce maka to ai ya shiga jikin wani ai ya shiga jikin wani ma ai wani ma yanzu Allah ne amma asali babu wannan a musulunci kwata-kwata to da haka mu fahimci wannan kwarai da gaske Allah yana sama da zatin sa amma yana ko ina da ikon sa da isassa da san ilimin sa subhanahu wataala to sannan akwai abin da ake kira da al-ma'iyyal khassa tarayya ke bantacciyar tarayya ba gamammiyar tarayya ba Allah yakan waru wasu daga cikin bayi sai ya ce ina tare da ku ko ya waru wani aiki na kwarai sai ya ce ina tare da masu kaza to wannan ana kiran sa da al-ma'iyyal khassa ke bantacciyar tarayya ma'anar wannan shine karfafa gwiwa shine anan yace inna allaha ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri ma'ana Allah yana karfafar gwiwar masu hakuri kusan ina tare da ku an gane ko kuma wannan a lokaci guda malamai suka ce kwadaitarwa ne akan mu zama masu hakuri domin duk mai hakuri Allah yana tare da shi kamar yadda Bahaushe yake cewa ne mai gaskiya yana tare da Allah ma'ana Allah yana karfafar gwiwar sa yana bashi support yana goyen bayan sa kamar yadda Allah ya ce inna allaha lama al-muhsinina Allah yana tare da masu kyautai inna allaha ma'al ladina taqaw wallazina hum muhsinuna Allah yana tare da masu takawa yana tare da masu ihsani haka yace wa idh yuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'akum tana lokacin da ubangijinka yayi wa mala'iku wahayi yace ku sani ina tare da ku ma'ana ina karfafa guyanku kamar yanzu ne a ce gwamnan garinku yana tare da kai ai kai ma sai ka ji dan kanka ya fashe shugaban kasa yana tare da kai sai ka ji kanka ya fashe to ina ubangijin talikai a ce Allah yana tare da kai zaka ji karfi duk wanda Allah yake tare da shi malamai suka ce ba zai ji tsoron kowa ba duk wanda Allah yake tare da shi ba za a iya gwabzawa da shi ba Allah ka kasance tare da mu
amin
wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku ce wa waɗanda aka kashe su cikin hidimar addinin Allah matattu ba matattu bane ba to nan ma Allah madaukakin sarki yana karfafa mana gwiwa wajen mu zama jarumai wajen hidimar addini jarumai wajen tsayuwa akan gaskiya jarumai wajen yada addinin musulunci da dukkan damar da Allah ya bamu in dama ce da kai ta kuɗi kai amfani da dukiyarka kakka ji tsoron kowa in dama ce da kai ta mulki kai amfani da damarka kakka shayin kowa kar ai maka wata barazana ai idan ka nuna kai kana da addini za ai kaza to in kai baka nuna kana da addini ba su arna za su nuna suna da shi in kai ka ji tsoron ka tallata naka su ba za su tsoron tallata nasu ba to kuma me gaskiya ne ya kamata ya zama jarumi ko makaryaci me gaskiya in dai makaryaci ya zama jarumi to kai can me gaskiya shi kuma in ya zama rago dan haka ubangiji subhanahu wataala ya ce daidai da cewa ma ya mutu ga wanda ya mutu a hanyar Allah kar ku fada kuma tabbas din ba mutuwa yayin irin mutuwa ta karabitin mutane ba ba mutuwa yayin irin mutuwa ta gama garin mutane ba domin zamu ji bambance-bambancen da ke tsakani ubangiji yace bal ku bari dai ahya'un su wanda suka mutu cikin hidimar addini rayayyu ne walakin la tashkuruna sai dai ku ne ba za ku san irin rayuwar ba mu abin da muke dauka duk mutumin da rai ya bar gangar jikin sa sunan sa ne matacce amma ba haka bane ba akwai mutumin da tabbas rai ya bar gangar jikin sa amma ba matacce bane irin mutuwar kowa da kowa Allah yakan bashi wata kulawa ta musamman yakan masa wani karamci na musamman daga nan ake gane bambancin mutuwar sa da mutuwar sauran ga magarin mutane hadisi ya tabbata in sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna arwaha shuhada kusani rawukan shahidai fi hawasil tayrin khudrin ana sanya su a cikin kundin wasu tsuntsaye koraye a aljanna tasrahu fil janna su tsuntsayen suna can suna kiwo a aljanna suna cin abin da suke so suna shan abin da suke so hai su sha a duk inda suka ga dama summa ta'awi ila qanadila sannan idan sun gama sai su dawo su zo su makale a jikin wadansu fitullu muallaqatin tahta al'arshi su fitullin an rarrata ya su ne a jikin al'arshin ubangiji fattala alaihim rabbuka idan suka zo suka rarrata ya wasu kaman makale a jikin wadannan fitulun sai ubangiji ya tsinkaye su id ila atan tsinkaye ma'ana ubangiji ya kalli tsuntsayen kallo irin nasa subhanahu wataala fa kala sai ubangiji ya ce da wadannan tsuntsaye ma za ta buguna me kuke so kuma fa kalu sai tsuntsayen su ce ya rabbana ya ubangijinmu wa ayyu shay'in nabiyi yo me kuma zamu nema wanda ba kai mana komai wa qad a'daitana ma lam tuti ahadan min khalqik alhalin ka ba mu abin da baka taba ba wani daga cikin bayin ka ba thumma ada ilaihim bi misli hadha zalla yace sannan Allah zai sake musu irin wannan tambayar su ma kuma su sake bashi irin amsar da suka bashi falamma ra'aw annahum la yatrukuna min an yus'alu idan suka ga Allah bai kyale su ba ya ci gaba da yi musu tambayoyi qalu sai su ce nuridu an taruddana ila ad-darid dunya ya ubangiji mu so muke kamai da mu duniya a sake kashe mu a jikin masu mu mu sake dawowa dan mu sake ganin wannan karamcin da kake mana to yanzu ko wani mere ake wannan ba kowa ba duk wani dan adam da ya mutu in ba mutuwar shahada yayi ba baya samun wannan daraja ran sai rinka magana da Allah tun ba a tashi alkiyama ba amma wanda ya mutuwar shahada shi kadai ke samun wannan daraja kuma ya danganta ko wanda suka yi mutuwar shahada gurgurdan imanin ka gurgurdan darajar ka lokacin da aka yi yakin Uhudu cikin sahabban da aka kashe na farko akwai Abdullah ibn Haram al-Ansari mahaifin Jabir daman tun ana igoba za a fita yakin Uhudu manzo Allah ya gaya masa yace gobe kana cikin sojojin da zamu fita da su yaki to shi kuma annabi yana gaya masa haka nan take a zuciyarsa yaji cewa mutuwa zai dawo ba shahada zai da haka sai zo ya samu dan sa Jabir a da cikin dare yace masa kai yaro zo yana da da namiji daya yaya mata bakwai a wata ruwaya tara to sai kira namijin yace Jabir kaji manzo Allah yace gobe da ni za a je yaki kuma naji a jikina bazan dawo ba to ina gama ka da Allah ka rike amanar yan uwanka waɗannan mata ka kula da su sannan wane suna bi na bashi in na mutu ka biya mu shikenan da gari ya waye kuma aka fita yaki yana cikin sojojin farko da aka kashe su kai shahada to shine Jabir bayan an gama binne mamata wanda suka yi shahada da komai sai annabi ya ga Jabir ya canja kwata-kwata kamanninsa sun canja bayi da sakewa bayi da walwala bayi da annashuwa sai wata rana annabi ya kira shi ya ce wai kai me yake damun ka ne sai ya ce ai ya ma'aikin Allah kaji ana gobe babana zai mutu kaji maganganun da ya gaya mu to in wannan maganganun suka dawo min ne sai su hargitsa min lissafi sai manzo Allah ya ce kwantar da hankalinka babanka Allah ya masa abin da bai taba yi wani dan adam ba a duniya yana mutuwa Allah ya ce a kawo shi aka kawo shi yayi magana da shi gaba da gaba ba shamaki yace masa ya kai bawa na me kake so in maka kai bajinta ni ma faɗi abin da kake so in maka sai yace ya ubangiji ni kuma wannan karamcin da naga kai mun ina so ka maida ni duniya a sake kashe ni in dawo dan ka sake mun irin wannan tarbar sai Allah yace a ana yi alƙawari banda wannan in an zo nan ba a komawa amma faɗi wani abin ba wannan ba zan maka sai yace to ya ubangiji akai wannan safan nawa duniya ɗan duniya su samu labari to shine makamanciyar wannan ayat ta sauka a cikin suratu Ali Imran wala tahasabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wala hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin to da haka wannan yana daga cikin karamcin da mai shahada yake samu banda shi ba wanda yake buri saboda radadin mutuwa a wani hadisi manzo Allah ya ce duk mutumin da ya mutu ba zai taba sake san a sake zara rai daga jikinsa ba amma saukin da mai mutuwa shahada yake samu a wajen mutuwa yakan sa yayi burin ina ma a sake kashe shi sau 10 ya dawo da irin karamci da tarbar da yake ganin mala'iku su ne masa da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi yake cewa fatuqatila fi sabilaka ya fi sabilika ya ubangiji mu muna san a maida mu gangar jikin wadanda aka kashe namu mana su rawukan za su ga yawa Allah dan mu sake yin yaki wajen daukaka addininka a sake kashe mu hatta nuqtala fi kamaratan ukhra dan a sake kashe mu dan kai wani karo na daban lima yarawna min thawabi shahadati abinda yasa za su fadi wannan saboda falalai mutuwar shahada da suka gani fa yaqulu rabbu jalla jalalu sai ubangiji mai girma da gwaya yace da su inni katabtu annahum ilaiha la yarji'una ni na riga na zartar mutane in sun zo lahira ba za su koma duniya ba duk wanda yazo nan yazo kenan ibnu kasir yace wa fil hadith alladhi rawahu al-imam ahmad an al-imam ash-shafi'i an al-imam malik yazo a hadisin da imam ahmad ya rawaito daga shafi'i shi kuma shafi'i daga imam malik Allah madaukin sarki ya ji kansu da rahama maliku ya ji daga zuhuri zuhuri ya ji daga abdurrahman ibn ka'ab ibn malik abdurrahman dan ka'ab dan malik ya ji daga babansa ka'ab dan malik qala ka'ab yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nasmatul mu'mini ran mu'mini wanda ya mutu a wajen hidimar addinin Allah sawa'a a wajen jihadi ne sawa'a a wajen karantarwa ne sawa'a a hanyar wa'azi ne mota tai hadari ta mutu da kai ka mutu a ciki duk wani abu na hidimar addini ka mutu anan to ran me wannan shahadar ko wannan mutuwar ana sanya shi a cikin kundin wani tsuntsu ta alaqu fi shajaril jannati wanda tsuntsun yana dan farewa ya makalkale da bishiyoyin gidan aljanna hatta yarji'ahu Allah ila jasadihi yawma yab'athuhu sai ranar tashin alkiyama sannan Allah zai dauko ran daga jikin tsuntsun ya mayar da gangar zuwa gangar jikin mai shi to shine ibnu kasir yace fa fihi dilalatu li umumil mu'minina aidan wannan a cikin sa akwai dalili da ke nuna dukkan mu'minai ke samu wannan ba iya wanda suka shahada ba domin a wannan hadisin cha akai nasmatul mu'mini ran mu'mini sai yace wa in kana shuhada'u faqad khussisu bil dhikri fil qur'ani tashbihan lahum wa takriman wa ta'zima tare da cewa shahidai suna da kebantacciyar daraja da martaba wanda Allah madaukakin sarki yake bance su da shi dan haka mu kula da kyau ya ɗan uwa cewa kar mu fada dokar tana nan Allah bai shafe ta ba duk wanda ya mutu wa shahada ba a cewa ya mutu a'a sai dai a ce yayi shahada an gane ko ba a cewa ya mutu wadansu malaman suka ce ba lafazin ake nufin kar a fada ba a'a kada a kudirce a zuciya cewa ya mutu mutuwa karabutun mutuwa a'a wannan yayi wata mutuwa ce ta musamman shi yasa zamu ga abubuwan da ake musu daban da irin abubuwan da ake wa sauran matattu wanda ya mutuwa shahada kaga ba a yi masa sallah ba a yi masa wanka amma duk wata mutuwa da kai wanda ba wannan ba dole a yi maka sallah dole a yi maka wanka kuma a yi maka likkafani to amma waɗannan su ba a yi musu wannan sannan ita kanta shahada malamai suka ce ta kaskaso biyu akwai shahada hukumiyya akwai kuma shahada idafiyya ko shahada haqiqiyya mana akwai shahada ta filin daga shahidul ma'araka kenan wannan shine asalin shahidi to amma akwai wasu abubuwa da manzo Allah ya bada shaidar shahada ga wanda suka yi su amma fa hukunce suna bambanta su yanzu misali macen da ta mutu sanadiyar haihuwa kaga shahada ta yi indai musulma ce ko dai kafin ta haihu ko kuma lokacin haihuwar ko kuma bayan haihuwar ta gamu da wata cuta wanda cutar ita ce ajalinta to ita ma mutuwar shahada ta yi manzo Allah ya ce wal mar'atu tamutu fi nifasiha fa hiya shahida duk macen da ta mutu sanadiyar haihuwa ta yi mutuwar shahada wata rana annabi ya tambayi sahabbai ma za ta udduna min ash-shahadata me kuke kidan ya shahada wace idiyan mutuwa ce in mutun yayi kuke dauka yayi shahada sai suka ce mutuwa a wajen yaki man sai manzo Allah ya ce idan shuhada wa ummati qalil in mutuwar yaki ce to shahidai a al'umma ta basu da yawa kenan yakin nawa ne al'umma kuma nawa ce al'umma tana da yawa to shine sai manzo Allah ya rinka fadar mutuwar shahada al-maqul wanda ya mutu a mutuwar annoba kwalara ce ibola ce ko ma mecece in dai kai musulmi ne to wannan mutuwar shahada ce manzo Allah ya ce adaunu shahadatul likulli muslim mutuwar annoba shahada ce ga dukkan musulmi amma dan kai mutuwar annoba ba za a ce ba za a yi maka wanka ba ba za a yi maka sallah ba kaga kana da bambanci da wanda yayi shahada a wajen yaki to haka nan manzo Allah sun sanar ce wal mabdun mutumin da ya mutu da ciwon ciki musulmi cikin sa ne ya kulle har ya mutu to mutuwar ciwon ciki ita ma shahada ce wal gharib mutumin da ya mutu a cikin ruwa musulmi mutuwar shahada ce sahibul hadam wanda gini ya fado masa ya mutu musulmi shi ma mutuwar shahada ce to duk waɗannan suna daga cikin shahidai amma shahada ce hukumiyya ba shahada ce haqiqiyya ba asalin shahadar da ake nufi ita ce mutuwa a wajen yaki shine manzo Allah ya ce wa shahidun fi sabilillah da kuma wanda ya mutuwar filin daga dan daukaka addinin Allah to wannan shi ma yayi mutuwar shahada da haka kar mu ce musu sun mutu mu ce sun yi shahada bal ahya'un rayayyu ne walakin la tash'urun sai dai ba mu sani ba a wata ayar walakin inda rabbihim yurzaqun a wajen ubangijin su suna rayuwa har suna ci suna sha to kaga ko duk wanda ya mutu in ba mutuwar shahada ba ba shi ba ci ba shi ba sha har sai kuma ranar da Allah ya tashi alkiyama sai Allah ya ce
wala lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
ubangiji madaukakin sarki yace wala nabluwannakum kuma wallahi sai mun jarrabe ku wawun din nan wawul qasmi ce lamun din kuma ana kiranta da lamut tawkid ko lamut tahqiq to sannan nunun da take karshe kuma ana kiranta da nunut tawkid mana kowanne daga cikin waɗannan abubuwan da na faɗa da wawun din wala da lamun din da kuma na ta ƙarshe kowannen su zaman rantsuwa yake yi kamar anan Allah ya rantse ne har sau uku kamar ka ce wallahi tallahi billahi to Allah ko bai rantse sau ɗaya ba in yi magana gaskiya ce qawluhu alhaq wallahu yaqulu alhaq qala falhaq walhaq aqul wa man asdaqu min allahi qila wa man asdaqu min allahi haditha to ina kuma ga Allah ya rantse ina kuma rantsuwan nan har ya maimaita ta sau uku ka san magana ba ta wasa bace ba Allah yana rantsewa yana nanatawa yana mayawa sai na jarabce ku to cewa sai na jarabce ku ba ana nufin mu'minai kadai ba har wanda ba mu'mini ba to amma anan Allah da mu'minai yake magana amma jarabawar rayuwa ko shakka babu ta shafi kowa da kowa domin a wani wajen Allah ya nuna da kowa yake anan kam ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tashurun wa lanabluwannakum kaga magana da mu'mina yake daidai da hasiban nasu am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum masalul ladina khalaw min qablikum masatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu kaga nan ma da mu'mini ake domin maganar masu shiga aljanna ake ba mai shiga aljanna ko sai mu'mini to akwai jarabawa take antattun bayi sune wanda suka yi imani da Allah, akwai kuma jarabawa ta gama gari kowa da kowa. Duk mutumin da yazo duniya to ya san yazo gidan jarabawa, yazo gidan bala'i. Shine Allah yace alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. To daka dai ubangiji ya rantsa sai ya mana jarabawa. Lafazin nablu daga albala'u ne, albala da al-ibtila da al-ibtitan da fitna duk ma'anarsu ɗaya ne, su ne dai al-ikhtibar al-imtihan, ma'ana Allah zai mana jarabawa. To ita ji kalmar jarabawa asalinta daga jarraba, daga nan Bahaushe yake cewa jaraba, duk abin da kaji Bahaushe ya ce masa jaraba bai da daɗi. To ko su ma Larabawan haka ne a wajensu, bai da daɗi. Ita jarabawa da muke ji da gani, ko sa'anka ne yace zai maka jarabawa sai ka ji gabanka yayi me dar, duk yadda kai karatu a matsayinka na ɗalibi aka ce za a yi jarabawa sai ka firgita. Ita haka ɗabi'ar ta take. To ballantana ubangijin talaka yace zan jaraba ka kuma ya rantse. Kaga in kana da hankali dole ka san cewa aikin ba na wasa bane ba, aikin nayi ne. Ubangiji madaukakin sarki yace wallahi na rantse sai na jaraba ku. Kuma in an ce jarabawa ba dole ne ya zama mummuna ba, zai iya zama wa kyakkyawar jarabawa. Akwai albala'ul hasan, akwai albala'us sayyi, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un wa nabluukum bis sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Jarabawar karka dauka ko da yaushe sai abin da baka so, wani lokaci abin da kake son ma a cikin sa jarabawar yake. Kudi kake so sai a baka kudi kuma jarabawar ka tana ciki. Mulki kake so sai a baka mulki kuma jarabawar ka tana ciki. Lafiya kake so sai a baka lafiyar kuma jarabawar ka tana ciki. Kuma sai a hana maka duk waɗannan kuma shi ma jarabawa ce. Talauci jarabawa ce, rashin mulkin jarabawa ce, rashin lafiyar jarabawa ce, irin yadda kuma kuɗin da lafiyar da mulkin su ma jarabawa ce. Kuma malamai suka ce galibi Allah ya fi jarraba mutum a cikin abin da yake so, abin da ka fi so a cikin jarabawa ka take fitowa. Kun ga annabi Yaqub cikin ‘ya’yansa ba wanda yake so kamar Yusuf, da shi aka yi masa jarabawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin matansa ba wanda yake so kamar Aisha, baya jin kunyar a gaban kowa ya ce Aisha ya fi so, amma da Aisha aka jarabce shi. Duk wani abu da ake so a taɓa shi sai a biyo ta Aisha. To haka Allah subhanahu wa ta’ala tsarinsa yake. Kai ma kila ka fi son wance cikin matanka sai a yi ta jarraba ka da ita, ka fi son wane cikin ‘ya’yanka sai a yi ta jarraba ka da shi, ka fi son nau’i kaza na dukiya sai a jarraba ka a shi. Dai mu sani cewa ba wani ɗan adam da zai zauna lafiya ba tare da jarabawa ba a duniya. Shi yasa masu hikima suka ce ba yadda za a yi kai wata guda ranka bai ɓaci ba a duniya, jarabawa kenan. Wani lokaci ba wai sai da wani dalili ba, haka kawai za ka tashi da safe kawai ka ji baka jin daɗi, rayuwa ba ta yi maka daɗi, to jarabawa kenan. To da haka ubangiji ya ce wallahi sai na jaraba ku bi shay'in da wani abu min al-khawfi na tsoro, cewa bi shay'in na kira ne. Malamai suka ce abinda yasa Allah ya kawo na kira anan littaqli dan ya nuna karancin jarabawar, saboda a kalmar wala nabluwannakum duk wanda ya ji aka fassara masa zai tsorata. To amma a gaba sai Allah ya sauƙaƙa abin sai ya ce bi shay'in, amma fa jarabawar ta dan wani abu ne ba mai yawa ba, dan wani abu ne ba mai yawa ba. Abinda ake nufi wata hikima da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, a cikin kwanakin mako, mu buga misali da kwanakin mako ba bakwai ba, to mutum zai zauna kwana shida lafiya salau, kwana ɗaya sai a taɓa shi. Wani sai shekara goma bai rashin lafiya ba, amma sai a ɗora masa rashin lafiya na wata ɗaya ya yi jinya. To yanzu compare to shekara in ka haɗa da sati ko wata, ai kaga abu ne kankani. Sai kai shekara goma kana cin riba in kai ɗan kasuwa ne ba kai asara ba, amma wani lokaci sai asarar ta zo. To amma ɗan adam saboda ɗabi'arsa ta raki, a shekara goma nan da yake jin daɗi ba za ka ji bakinsa ba, amma shekara ɗaya in an taɓa shi sai cika gari da ihu wayyo wayyo wayyo, innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Yanzu ga wani abu da yake faruwa presently shine karyewar kayan masarufi, kayan abinci. dan san ku yannan Abuja da ma awo bai dame ku ba amma mu da muke arewa ta arewa mu muna awo mun san awo talaka yana ta murna an samu ne sauki su kuma yan kasuwa suna ta kuka to abin da nake shine a kananan shekaru irin nawa shekara 45 da 7 ban taba sanin tarihin lokacin da azumi yazo kayan abinci suka kare ba na musan irin yan shekara 50-60 ba ko an taba wannan a tarihi a baya lokacin azumi yazo kuma kayan abinci suka kare a iya wannan shekarun abin da muka sani shine in dai lokacin azumin yazo kayan abinci me suke tashi to a kalla kace shekara 30 yan kasuwa duk azumin riba suke ci duk azumi in yazo kayan masarufi tashi yake to yanzu a wannan shekara an dan taba su sau daya amma kar ka ji ihu to Allah subhanahu wataala haka yake ko da yace zai jarraba mu amma yakan daga mana kafa sai mu dade muna jin dadi mu dade muna watayawa mu dade da lafiya mu dade muna samu mu dade cikin farin ciki amma jarrabawa sai ta zo dan kis amma kuma sai mu cika gari da ihu to wannan dabi'a ce ta dan adam abinda kawai yake rage wa dan adam wannan dabi'ar shine idan sallarsa ta kankama idan sallar ta ratsa ka imani ya ratsa ka to a shekara 10 in Allah ya jarrabta ka sau daya ba ma aji shuru kake su masu imani kullun kwatantawa suke idan mun ji dadin shekara 10 to dan Allah ya mana jarrabawa shekara 1 ko 2 ko 5 ma bai kamata mu magana ba sukan ce a bari mana ayi kunnin doki in jarrabawar ta kai 10 ita ma to sai a fara magana wannan shine abin da Annabi Ayyuba yayi Annabi Ayyuba shekarar sa 18 a gidansa ba a taba zazzabi ba ba wai shi ba wani ma na gidan bai taba zazzabi ba kullun samu ake kullun zaman lafiya ake da shekara 18 ta cika cif sai Allah ya daura masa cuta jikinsa baya motsi sai harshensa kowa ya guje shi duk ƴaƴansa suka mutu dukiyarsa duk ta kare amma tare da haka matarsa take ce masa Ayyuba kai addu'a mana Allah ya baka lafiya ya ce a'a a bari sai shekara 18 tayi 18 muka yi muna jin dadi a bari 18 tayi tukuna an yi kunnan doki sai mu fara addu'a shine Allah da kansa yace inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab mun same shi mai hakuri madalla da irin wannan bawa lalle bawa ne mai komawa ga Allah wata rana Imam Sha'bi Amir ibn Shurahil almajirin Abdullahi dan Abbas ne mutumin Iraki ne da idan sa lafiya lau aka haife shi amma daga baya sai idan sa ya dauke irin glaucoma din nan amma hatta matarsa bata san ya gaba da larurar makanta ba yake ya gaya mata saboda karyewa ya kai kukan Allah wajen bawa to shine wata rana an idar da sallah saboda kun san galibin mutanen da suka samu matsalar ido a madadin idan sai Allah ya maye musu da me basira akwai makaman da baya bukatar dan jagora saboda basira kamar Imam Shatibi ne Shatibi ya gaba da makanta amma basira Shatibi tana da ban mamaki an ce lokacin ana tafiya aikin haji a Kar dan jagoran sa ya ja shi suka tafi maka to a tafiya inda tafiya ce ai wata 6 tafiya wata 6 dawowa ko ma sama da haka ya danganta da nisan garin ku to wata rana suna tafiya za su je aikin haji sai suka zo daidai wani inda wata bishiya take sai shi dan jagoran yace masa ala gafata malan durkusa akwai bishiya sai ya durkusa sai suka wuce an ce da suka je sai da suka yi wajen wata 6 ko 8 kan su dawo wajen ya zama gari ya zama hanya an sare bishiyar amma suna zuwa daidai wajen sai dan jagoran ya ga ya durkusa sai ce ah ya ka durkusa yace ai dabara da zamu taho a daidai nan kace mun akwai bishiya ban manta ba to shi ma Sha'abi yana da irin wannan kaifin kwakwalwar duk da idan sa ya tafi amma yana da kwakwalwa da haka bai taba misin hanya ba daga gidansa zuwa masallaci shi yasa mutane basu gane ba ya samu matsalar ido kuma bai taba gaya kowa ba to shine wata rana ya idar da sallah zai fita daga masallaci irin almajiran nan da baki kofar masallaci sai ji wani ya tashi kaza 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 yana ta lissafo larurorin sa Allah ya masa kaza ya jarabce shi da kaza sai laliba sai ya kamo shi sai ya ce haba bawan Allah me bayin Allah za su yi maka yanzu Allah kake kai kara wajen bayin sa su yi maka me yace to ni din nan da kake gani yau shekara ta kaza ido na ya tafi ma ta gidan bata sani ba saboda wannan ita ce dabi'ar muminin gaske kokari yake ya boye bukatar sa gaburan mutane sai dai tsakaninsa da Allah to wasunsu ma Allah ma nauyi suke ji su gaya masa ba mu akwai daga cikin manya-manyan malamai wanda suka rayu a zamanin tabi'ai sun gamu da manya-manyan sarakuna da manyan attajirai a kofar harami suka ce da su Allah gafarta malam kun san sau da dama aikin haji ko umara tana hada zumunta tsakanin manyan gari da kananan mutanen gari wanda baka isa ka ganshi a Najeriya ba yanzu in kai sa ka je umara sai ku haɗu sawa'an mai mulki ne ko mai kuɗi ne to shikenan wani mai mulki ya fito sai ya gamu da wani malami daga cikin malaman magabata sai ya ce da shi Allah gafarta malam ai ko ba mun dade ba a hadu ba kaza kaza me ake da bukata ne sai ya ce masa to Allah ma da na shiga mukan gaisa ban ce masa ban roki duniya ba balla tana roka a wajenka to da haka dai wannan yana daga cikin abin da ake bambance tsakanin gamagarin mutane da ke bantattun bayin Allah idan jarabawa ta zo kowa za a jarabce shi amma mumini in an jarabce shi da wuya ka ji bakin sa galibin waɗanda suke cika gari da surutu da raki da kaza rangwamen imani ne da rangwamen takawa mu iya daurewa cikin bukatunmu mu gaya wa Allah a madadin mu ke gaya wa bayin Allah shi bawan Allah duk yadda ya kai da jarumtakarsa wajen kyauta da alherinsa mutun ne shi yau in ka gaya masa gobe ka gaya masa jibu ba zai so ya gaya ka gaya masa ba duk yadda yake maka fara'a yana cewa taho taho in yau ka zo gobe ka zo jibi in ka zo sai ya ce a ce ba na nan ko malam ina da uzuri ma haɗu gobe amma shi Allah fushi yake yi in baka roke shi ba da haka mu furo kon wanda shi yana da abun bayarwa neman mai karba yake akan waɗanda su ma mabukata ne ɗan uwanmu to da haka dai ubangiji ya ce zamu jarabce ku amma jarabawar ba wata mai girma bace ba yar kadan ce bi shay'in min al-khawf da wani dan abu ne na yunwa waljo a na tsoro waljo da kuma yunwa wa naqsin min al-amwal da tawayar dukiya wal anfusi da tawayar rawuka was samarati da kayan itatiya abin nufi wani lokaci jarabawa za ta iya zuwa ta tsoro kowa ya zama baya cikin zaman lafiya kowa yana tsoro ba dan binni ba dan kauye ba mai kuɗi ba talaka ba masu mulki ba wanda ake mulka Allah ya jefa ku a cikin matsalar insecurity to a irin wannan lokaci galibi talakan Najeriya bai fiye fahimtar wannan karatun ba saboda shi talakan Najeriya abinda aka gina shi akai kawai gwamnati ce za ta bada tsaro da haka shi a wajensa kawai rashin tsaro matsalar gwamnati ce ba ma musu cewa akwai abin da gwamnati take iyawa amma akwai abin da wallahi ita ma gwamnati ya fi karfanta matsalar rashin tsaro bayo aka fara samu ba tun zamanin annabawa idan ka ce shugabanni ne lalacewarsu ko da yaushe take kawo rashin tsaro to lokacin da annabawa suke mulkar duniya ya akai aka samu rashin tsaro Nana Aisha take bada labari tace an yi dararen da annabi baya iya bacci saboda rashin tsaro a Madina sahabbai sai da suka raba kansu suna karbe beniyar aiki wajen bawa annabi tsaro Aisha tace wata rana didda da masu gadi amma naga annabi ya kasa bacci ya kwanta nan ya kasa tashi ya tashi ya koma can ya tashi tace ana tsaka da haka kawai sai muka ji karan makami a waje irin ana gwada makami ana atisaye tace sai manzo Allah ya ce wane ne nan sai Sa'adu dan Abi Waqqas ya ce ni ne ya ma'aikin Allah nazo ne in maka gadi Aisha tace sai annabi ya kwanta ya bacci sai da naji mun sharin sa tace wata rana ana cikin irin wannan yanayi na rashin tsaro sai ga mala'ika Jibril ya sauka da daddare sahabbai duk sun kewaye gidan manzo Allah da makami suna bashi tsaro sai ga mala'ika Jibril ya zo Allah yana cewa ka gaya masa wallahu ya asimuka minan nas Allah ya karba aikin gadin da tsaran shi zai tsare ka Aisha tace a wannan daren annabi bai bari gari ya waye ba ya fito yace kowa ya tafi gidansa Allah ya riga ya bani ashwaran cewa ba matsala in dai dan adam ne ba yadda ya iya da ni tace to wannan ayar da ta sauka ita ta sa aka daina gadin gidan annabi wata ranar sahabbai sun zo saboda tsabar rashin tsaro Khabbab ibn al-Arad yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gindin Ka'aba yace ya rasulullah ala tad'u Allah lana ala tastansira lana ya ma'aikin Allah ba za ka yi mana addu'a ba ba za ka riƙa mana taimakon Allah ba muna cikin mawuyacin hali rashin tsaro ya addabi kowa sai manzo Allah ya tashi ya zauna sai yake ba su labarin annabawan da suka shuɗe da al'ummomin da suka shuɗe a baya yace a baya ta kai rashin tsaro ana kama ɗaya daga cikin masu imani a sa zarto akan mutum a ce ko kai ridda ka bar addini ko a raba gida biyu amma mutum yace a raba yace haka za a ta gigara masa zarto sai an raba shi biyu bangaren dama ya fadi nan na hagu ya fadi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma wannan rashin tsaron da wannan zalincin da wannan tashin tashinar bai sa sun bar addinin su ba to sai manzo Allah yayi wa al'umma sa albishir yayi wa sahabbai albishir yace ku kwantar da hankalinku wallahi la yutimmanna Allahu hadha al'amra na rantsa muku da Allah wannan sha'ani na addini da buwayarsa sai ta kai ko ina hatta yasira ar-rakibu min sana'a ila hadramaut za ai lokacin da mai abin hawa zai taso daga binnin sana'a na kasar Yemen ya kai binnin hadramaut manyan birane ne masu cikowar al'umma kuma masu nisa tsakanin su kamar kace daga Lagos zuwa Kano manzo Allah ya ce la yakhafu illa Allah wazziba ala ghadamihi ba wani tsoro sai dai tsoron Allah sai kuma tsoron ko wata dabbar da wata cima da akuyarka amma ba dai tsoron kidnapping ko tsoron bandit ko tsoron kaza ko tsoron kaza ba to duniya ta sha garin irin wannan karafciyar alƙawari ne na Allah ko da annabawa wani lokaci Allah zai kawo insecurity masu mulkin su yi su shawo kan abin kuma ya gagare su saboda ba wanda ya isa Allah ya ce zan yi abu ya hana shi bai isa ba kowa ya shi kuma idan ka ce insecurity Nigeria ba fata ne ba haka bane ba akwai kurakurai da yawa na gwamnati akwai gazawa da yawa ta bangarori da yawa to amma akwai kasashen da mun yadda cewa masu mulkin su suna kwatantawa amma su ma suna cikin halin rashin tsaro masana suna faɗa halin rashin tsaro a yanzu a duniya ruwan dare ne game duniya ko ina akwai irin nasu to wannan yana daga cikin alƙawarin da Allah ya yi wa ƴan adam a duniya sai na jarraba ku da rashin tsaro da tsoro birni tsoro ƙauye tsoro da zaka ga birane su suka fi matsalar rashin tsaro idan birni ya kace ne sai mutane su rinka guduwa suna komawa ƙauye to amma yau abin mamaki ƙauyukan ne suka kama wuta ko kaga kenan ina za a gudu gobara daga kogi maganinta sai dai Allah to da haka wani lokaci rashin tsaro yakan iya zamowa irin wannan tsarin ne na Allah na jarrabawa kuma daman shi Allah idan zai yi abu yakan tanadarwa abin dalilan da za su sa yi inna Allah idza arada amran hayya lahu asbabahu haka annabi ya ce in Allah yana nufin abu zai samar da dalilan da za su tabbatar da abin Allah yana so ya jarraba mu da rashin tsaro to sai ya kawo cin hanci da rashawa ya fi karfin mu wannan cin hanci da rashawan shi zai zama silar da wannan jarrabawar za ta faru a cikin mu to da haka ya ɗan uwa mu sani cewa akwai abubuwa wanda suke muƙaddarai ne daga Allah dan adam bai da yadda ya iya da su amma hakan kuma baya hana kowa yayi abin da yake iyawa kowa ya sauke amanar da Allah ya dora masa amma duk da haka dan ka sauke amanar da Allah ya dora maka ba ta hana kuma Allah ya aikin sa in yayi nufin aikin sa subhanahu wataala kamar mace ce ta sha maganin hana daukar ciki mijinta ya sa condom amma duk da haka in Allah ya kaddara za ta ciki sai ta yi wannan yana faruwa ba sau ɗaya ba sau biyu ba ma'ana shi Allah in zai yi aikin sa ba a hana shi ba wanda yake iya shiga ya tare Allah wajen gudanar da ayyukan sa subhanahu wataala to da haka Allah ya yi mana alƙawarin zai jarabce mu da tsoro hikimar wannan idan mun san cewa ashe wannan tsaron aikin Allah ne jefo rashin tsaron daga Allah ne to mu fi komawa zuwa ga Allah wajen neman mafita sama da komawa wajen ƴan adam sama da zargin junan mu sama da abin da ƴan siyasa da yawa suke mana na wasa da hankali idan da yana jam'iyya kaza yana so su karbi mulki sai su ce jam'iyya kaza ce ta kawo rashin tsaro da sun karba in sun gaza sai su ce to waccan ce sai su tsallan badake su koma to shi kuma dan talaka duk sai hankalin sa ya rikice a da PDP take mulki PDP ce Boko Haram to yanzu babu PDP yanzu kuma APC ce bandit to yanzu gobe kuma ba mu san wace jam'iyya ce za ta zo ba ita ma kuma me za a ce mata to mu daina wasa da hankulan junan mu daina wasa da kanmu da kanmu rashin tsaro zai iya yiwa jarrabawa ce daga Allah sakamakon wasu sakaci namu mu yi kokari ne abinda muke iyawa mu koma wajen Allah mu nemi tsaro a wajen sa allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah shi yake ba da aminci ya gaya mana mutanen Makka lokacin da suke tsaka da rashin aminci ubangiji ya ce mu muka ba su lafiya da zaman lafiya kuma muka yi musu maganin yunwa dan adam baya iya maganin yunwa dan adam baya iya maganin rashin tsaro ubangijin mutane shi kadai ne yake iya tsare su kuma shi kadai yake iya ci da bayin sa to haka nan yace walju za mu jarabce ku da wani abu na yunwa wadansu malamai suka ce yunwar ba dole sai ya zama rashin abinci ba zai yi akwai abincin amma sai a kwashe masa albarka ko kuma akwai abincin sai a hana kudin siya yanzu duk kukan yunwa da ake a Najeriya ba fa abincin mu muka cinye ba, har yanzu ana fita da abinci daga Najeriya akai wasu kasashe, kudin siyan abincin ne ya gagari talaka, amma ba abincin ne babu ba. To da haka kar ka dauka din an ce yunwa ana nufin babu abinci, a'a, wani lokaci da abincin amma babu yunwa, akwai yunwa. Wani lokaci da abincin kuma ka cin amma Allah sai ya dauki albarkar sa daga cikin ka, yanzu nan sai ka ce yanzu nan sai ka ji yunwa, sai kaga mutum masha Allah tabarakallah ba abin da ya rasa, kuma a ce maka yana da ulsa. Ulsa me yake? Ciwon yunwa ne. To Allah ya hada ka da wasu hidindimin rayuwar sun dauke hankalinka daga cin abincin har yunwa ta kama ka, ko kuma ka ci abincin amma babu albarka, duk da haka ka koshi amma kuma mayunwaci ne kai. To haka nan wa nafsin min al-amwal karewa arziki, dala ce ta hawan naira, ta nemi ta hawan kawara, naira ce ta zama yayi, Allah madaukakin sarki yace zan yi wannan. To kaga magana cewa kila wata siyasa ce ta zo ko wani abu, ga wanda bai da sani game da addini shi zai dauki tunaninsa gaba ɗaya da dalilansa ya dora su a duniya, amma ga wanda ya san addini ya san tun ba ai daren ba akai kwandi, mana tintin talatale Ubangiji ya faɗi wannan abubuwan za su faru. To amma tayu a yadda Allah ya tsara abun, abun ba zai faru ba sai lokacin mai mulkiwa ne, sai lokacin jam'iyyawanci. To kai mai ilimin addini sai ka hada biyun wannan jarabawar da Allah ya ce zai yi ce kuma ta dace da zamanin wani, kila wannan nan yayi wani abu kuma nasa na sakaci ba a rasa ba, amma dai mu sani jarabawar daga Allah ce. Ina fata an gane wannan shine abin da sahabbai suke yi duk lokacin da wata musiba ta faru, sai su ce daman Allah da manzansa sun gaya mana za ta faru. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Duk lokacin da wani abu da Qur'ani ya gaya maka shekara dubu kafin faruwar sa yazo ya faru, to kai kuma sai ka ƙara imani, ka yadda cewa lalle wannan littafin na Allah ne, daman Allah ya faɗa abin zai faru gashi kuma yana faruwa. To haka sahabbai suke yi. To da haka dai karyewar tattalin arziki da asara da mutane za su yi ta yi, duk Allah ya faɗa haka zai faru. Wal anfusi kuma mace mace za su yi yawa, a da ba a fiye mutuwa ba. Duk mutumin da ya rayu shekara 30 bayan musamman a ƙauye, za ka ga in an yi mutuwa sau ɗaya duk gari ya san an yi mutuwa, mata sun daina fitowa, yara ba sa yawo, an kakkame yara a gida, me aka yi mutuwa? Amma yanzu an wuce wannan zamani, yanzu mutuwa in 1000 ake yin ta, yanzu sai ka ji an ce mutum 100 kaza sun mutu ko gezau. Yaran da da in an yi mutuwa suke zama a gida sai ai kwana kaza ba su fito ba, yanzu yaro za ka je gindin kabari za a sa gawa yana lekawa sai ana korar su, saboda abin ya zama ruwan dare ga duniya, ya zama gidan kowa an saba. To Allah madaukakin sarki dai alƙawarin wannan zai faru. To amma a ƙarshe Ubangiji madaukakin sarki ce wa samarat, haka nan zamu jarabce ku da kamfa ta kayan amfanin gona ko kayan marmari, mana za ka ga da mangwaro ko ina in lokacin sa ne akwai shi, abarba ko ina in lokacin ta ne akwai ta, gwanda ko ina in lokacin ta ne akwai ta, amma yanzu lokacin mangwaron ne amma ba a ko ina ake ganin sa ba, lokacin abarbar ce amma ba a ko ina ake ganin ta ba, mana Allah yana janye irin waɗannan abubuwan suna baya suna baya suna baya, wannan yana daga cikin jarabawa. Su ma wasu malamai sun ce a zai iya yiwa kayan marmarin akwai su da yawa amma sai wani da wani. Yanzu talaka ka tambaye shi rabanka da shan kankana, ana ta Masarawa yake ta kankana, in ba Abuja ka zo baka ga kankana ko ina, amma to wannan yana daga cikin abubuwan da za su faru. Ubangiji madaukakin sarki yace wa bashiris sabirin, amma duk da haka ku yi wa masu haƙuri albashir, shi mai haƙuri bai da asara, ko da ana cikin halin kunci shi riba yake samu, in ya rasa riba in ya samu kuma alkhairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ajaban li amri almu'min, mamakin al'amarin mumini, inna amrahu kullahu khairun, shi al'amarin mumini dukkansa alheri ne. Sai ce walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min, ba wanda yake cin moriya da ribar jarrabawar Allah sai mai imani. Sai manzo Allah ce in asabat husarra'u shakara fa kana khairan la, idan abun farin ciki ne ya samu mai imani sai ya gode wa Allah, baya bugar kirji yayi alfahari yace ai mu ne. To wannan godiyar da zai sai ta zabe masa alheri a wajen Allah, sai Allah ya masa ƙarin alheri akan alheri. Wa in asabathu darra, idan kuma cuta ce ta samu mai imani sabara sai ya haƙuri, fa kana khairan la, sai haƙurin ya zabe masa alkhairi. Sai manzo Allah ya ce walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min, ba mai cin gajiyar wannan sai mai imani. to anan kamar mun tambaye Allah madaukakin sarki su waye masu hakuri da za a yi wa albishir sai yace alladhina idza asabatuhum musiba su ne wanda in wata musiba ta same su ko mun girmanta ko mun kankantarta shi yasa aka kawo shi na kira anan shi ma musibar ko kankanwa ce ko matsakaiciya ce ko mai girma ce in dai ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sai su istirja'i su ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mu daga Allah muke kuma gare shi zamu koma mana duk wani abu da ka gani namu ko a hannunmu daman ba namu bane Allah ya ba mu aro to kuma zai karba kayan sa domin duk wani abu da Allah ya bayar a duniya aro ya bayar Allah bai bada abu dindindin a duniya ba in rayuwar ce aro ce in kudi ne aro ne in mulki ne aro ne dan ka san zai karba kayan sa watan wata rana to duk lokacin da ka san cewa duk abin da Allah ya baka aro ne to ranar da ya karba sai ka ji sauki domin ka san daman duk wanda aka bashi aro wata rana za a yi me za a karba to wannan shine ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da ka ubangiji yace duk masu fadar wannan in musiba ta same su to a rinka yi musu albishir mana koda wata hasara ce ta same shi ba jimami zaka taya shi ba taya shi murna domin alheri ne zai biyo baya to ballantana kuma idan alkhairi ne ya same shi ubangiji yace ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma irin masu wannan dabi'a ta in musiba ta same su su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to lalle gaishe gaishe daga wajen ubangijin su suna cin musu wa rahma da kuma jin kai ai fana'un minallahi alaihim wa rahma Allah yana yaba musu kuma zai ji kansu qala sa'id ibn jubayr sa'id dan jubayr yace amanatun minal azabi mana irin wadannan Allah baya sa su a cikin azaba riba suke yi duk wata asara da ta same su gobarati ta suke yi to sannan wa ulaika humul mutaduna kuma irin waɗannan su ne shiryayyun bayi wanda Allah madaukakin sarki ya shirye su to daka wannan yana nuna mana falalar fadan wannan kalma a duk lokacin da musiba ta same ka hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wani wanda musiba za ta same shi cikin musulmi sai ya fadi wannan kalma ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ya kara da allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha Allah ka bani lada cikin wannan musiba da kai mun kuma ka maye mun gurbinta da abin da ya fita alkhairi manzo Allah ya ce wallahi duk wanda ya wannan sai Allah ya maye masa abin da ya fi wanda ya rasa nana ummu salama tace da naji wannan hadisi annabi ya faɗa sai na kiyaye ana nan wata rana sai mijina ya mutu shine abu salama ummu salama tace kawai sai na tuno da wannan sai nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha ummu salama tace imani ne kawai yasa na faɗi wannan amma zuciyata tana jiye min cewa anya zan samu mijin da yafi mijina kuwa saboda mijin nata miji ne wanda yake duk abin da take bukata ita ta samu a shi to sai tana ganin a duniya wannan lokacin ba mijin da ya kai mijinta domin ita mace in ta ji dadin namiji ta fuskar zamantakewar aure a duniya tana ganin ba wani namiji kamar sa kamar yadda kuma in ta sha wahalar namiji sai ta dauka din maza su nan nune irin nata daga da kaga mace tana zage zagen maza to ta gamu da mugun hannu akwai wasu mata da ko bokararru ake ce musu a social media ku rinka yi musu uzuri in suna wannan surutar bahaushe yake ko tuna bara bai ji dadin bana ba in ka ji mace tana maza tsinan nune to da tsinan nan ta fara gamuwa ko kuma ita ce tsidanniyar Allah ya kiyaye to da haka dai ummu salama tace na faɗi wannan addu'ar amma zuciyata tana riya min to wani miji kyo zaki samu kamar abu salama to da Allah zai yi allan nasa ummu salama tace na gaba ta kaba ba dadewa wata rana kawai ina aikace aikacen gida sai naji sallama kawai sai naji muryar dan aike a wani kaulin sai ta ji muryar annabi da kansa ya shigo bayan yayi mata gaisuwa yace to kuma ne gaisuwa ce da neman iri nazo ne ina neman ki da aure ko kaga ai ya tabbata Allah ya maye mata dawa wanda yafi mijinta saboda ita a tunaninta bata taba kawo annabi zai taba cewa yana son ta ba to da haka dukkanin wanda ya bi abin da Allah ya ce ya bi abin da manzon Allah ya ce to wallahi ba zai taba takeici ba a rayuwa to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wannan Allah madaukakin sarki zai maye masa gurbin abin da ya rasa da abin da yafi haka Aisha tace wata rana muna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daki kawai sai iska ta kada fitilan mu a ci balbalce kawai sai fitilar ta mutu fitilar tana mutuwa sai annabi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Aisha tace ah yanzu wannan ma musiba ce sai manzo Allah ce kwarai ai duk abin da zai bata ran musulmi musiba ce ana so yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kuga wani abin mamaki fitila ce ta dauke annabi ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga daidai da dauke wa wutar lantarki yanzu ko amma galibi mu wutar lantarki ta dauke ba ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai zagi wanda ni a karkashin a karamin theory na ina ganin yana daga cikin abin da ya hana wutar lantarkin Najeriya ta tsaya zagin ɗan nefa da muke yi tun muna yara kafin in zo nan da befi kwana uku ba Najeriya Niger wallahi kwana na uku a Niger wuta kimta haka ba tai ba kuma wani abin mamaki suka ce ta kuce fa ta Najeriya amma ta tsaya anan a can ta ki tsayawa nace to mu mun zazzage ta mu yaushe za ta tsaya ku kuma ba ku zagi ta ku ba dole ta tsaya da haka dai ya ƴan uwa masu albarka ko wuta ce ta dauke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ake cewa da haka duk wata musiba da za ta same ka duk wani abin da zai bata maka rai karka raina shi ko mun kankantar sa ko igiyar takalmin ka ce ta tsinke ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka ci gajiyar wannan alkhairin da haka mu daina zage zage mu daina tsine tsine idan wata musiba ce ta same mu babba ce matsakaiciya ce karama ce mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ka a ce haka muke yi tuntuni nefan mu insha Allah da bata zama haka ba kuma ko yanzu zamu iya canjawa mu daina mu koya wa yaran mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in an dauke wuta a madadin sunbatu da zagi amma an ce har a Ingila wai an taba gwada ɗan Najeriya shi ɗan Najeriya in an dauke wuta yayi zagi in an kawo yayi ihu a wani labari ba dole ya zama gaske ba an ce wasu ƴan Najeriya ne suka je Ingila suka yi laifi sai ƴan sanda suka biyo su da suka biyo su sai suka shiga wani club gidan rawa da shaye-shaye sai suka saje aka kasa gane su to shine ƴan sandan da suka zo sai aka ce ana tunanin ƴan Najeriya ne to amma akwai ƴan Najeriya da ba za a iya gane criminal sun ba to amma dai ya za a yi a fito da iyayen Najeriya sai aka ce a je a kashe wuta wai aka kashe wuta sai aka ce to a kunna ana kunna sai suka ye za ji ku tsamo su duka to kaga wanda ya zama mummunan shaida Allah ya kiyaye sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ya ce ni'mal idlani wal alawa ma dalla da laftubi na kaya da toliya me yake dafi da laftubi da toliya yace anan waɗanda suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na musiba ta same su abu uku Allah ya ce zai musu to sai yace wannan abu ukun kamar kai ne ka hau dabba jaki ko doki kaga ai ana sa masa mangala sai a cika nan da kaya a cika nan da kaya sai kuma a kawo wani a tsakiya a dora sai yace to ma dalla da laftubi da toliya aka ce me laftubi sai yace Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim salawatun shine laftu daya wa rahmatun shine laftu na biyu wa ulaika humul muhtaduna kuma shine toliya Allah madaukin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantata zamu dakata anan saboda lokaci sai Allah ya kai mu gobe to gobe zamu dan makara wajen fara karatu saboda zamu je ziyara wani masallaci nan kusa na Darussalam amma dai akwai karatu amma dai za a dan makara so da haka dan mahallarta su sani cewa gobe akwai karatu amma za a makara wassalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.